أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار آمين. ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawmuna sahiyar Laraba 24 ga watan Ramadan wata mai albarka hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1440 daidai ya dace da safiya ta 29 ga watan 5 na shekara ta 2019 lissahin haihuwar Annabi Isa sallallahu alaihi wa sallama idan zancen ko labarin ya gaskanta yau shine ranar da zamu rufe wannan karatu da muka fara a cikin waɗannan 'yan kwanaki na Ramadan. Fatan da muke yadda muka ƙarshen wannan karatun lafiya, Allah ka gwada mana mun haɗu da juna a gidan aljanna lafiya. Idan akwai sauran rayuwarmu, Allah ka ba mu ikon yin wasu ayyukan na alkhairi doriya akan waɗannan. Waɗannan kuma da muka yi, Allah shi karba mana su. Idan ba ku manta ba, mun ɗauko tafsiri ne a cikin suratul Baqara daga kan aya ta 75, wato daidai kan hizb na farko, ko a ce daga hizb na biyu an ƙare na farko, aya ta farko a cikin hizb na biyu. Muka tafi har zuwa kan aya ta 112, wanda in muka lissafa mun karanta ayoyi 37 daidai. Sai dai waɗannan ayoyi idan muka kalle su, kusan suna mana magana ne akan abu guda, ba mu sami irin canji mu shiga wasu ayoyin da suke wata mas'alar ba. Duka dai suna juyawa ne akan ahlul kitabi. Sai dai ayoyin suna magana ne akan Yahudawan da wanda suka yi zamani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da ma Yahudawan da suka gabaci manzon Allah, shi ma kan yazo duniya an yi su, aka ɗauko labarinsu aka fara bayarwa aka yi shimfiɗa da shi. Sai kuma aka zo kan labarin Yahudawan zamanin shi, wanda kuma Qur'ani in ya bada labari, labarin ya kunshi duk wani mai irin wannan aikin har zuwa kiyama ta tashi. Sai kuma muka ce wannan ayoyi da muka karanta su, ko da Allah ya sabkar da su, akwai hun manufa ta Ubangiji da yake so mu gane. Abinda ake so mu lura, menene ayoyin nan suka hana mu dan mu hanu da shi, kuma menene ayoyin suka umarce mu da yi dan mu yi. Domin daman wannan shi ne asalin wa'azi, asalin karatu. Ka ji umarni, ka ji hani, ka aikata abinda aka umarce ka, ka hani da abinda aka hane ka. To wannan shi ne fa'idar wa'azi, shi ne fa'idar karatu. Ko kai kake karantawa, ko karanta ma ake bakin dai manhaj kenan, riba kenan, ka yi amfani da abin. Amma inda za a ji a bar shi, to ka gane wa wannan karatu bai ba amfani. Sannan in kun duba shi Qur'ani ya kumshi labari ne na labaran mutanen da suka gabata, da kuma labarin abubuwan da za a yi nan gaba kafin a yi shi, ba a yi shi ba sai gaba za a yi. Waɗannan labarai guda biyu na abin da ya wuce da da abin da zai zo, ana yin su ne, ana sanar da kai su ne, don a cikin labarin magabata ka ɗauki izina, don a cikin labarin abin da ke huskanto ka shi ma ka ɗauki izina, ka sama ma kanka mahuta ta ilimi, ta aiki, wanda za ka riƙe Qur'ani ya zame maka hujja a kiyama ka shiga aljanna. Haka wani abin da Qur'ani yake karantar da wa shi ne umarnin a yi da umarnin a bari. Ayoyin da suka ce a yi, ana karanta ma su ne don ka yi, don yin nan ya sama maka mafita a gaban Allah, Qur'ani ya zame maka hujjar da za ka shiga aljanna. Ayoyin da suka yi hani, ka yi aiki da su ka hanu, wannan hanuwa sai ta sama ma hujja a gaban Allah ta shiga aljanna. Idan kuma ka zo da kishiyar haka, Qur'anin zai zama hujja a kanka, ya yanke ma hukuncin baka kyauta ba ya kai ka wuta. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa, man ja'ala al-Qur'ana amama, wanda ya sanya al-Qur'ani a gaban shi yana aiki da shi, adahu ila aljanna, Qur'ani zai mishi jagora, ya zamanto jagoran shi zuwa ga aljanna. Man ja'ala al-Qur'ana wara'ahu saqahu ila an-nar, wanda ya maida al-Qur'ani bayan shi, kamar yadda muka karanta a cikin ayoyin yadda Yahudu suka yi da al-kitabi, Kiristoci da Yahudu kenan suka yi jifa da littafin Allah bayan su, ka'annahum la ya'lamu. To wanda ya haka, Qur'ani zai tura shi ya gargada shi har sai ya jefa shi a wuta. daman shi Qur'ani lauya ne, shafi'un ne mushaffi'a, mai ceto ne wanda ake ba ceto, ya nemi ceto a bashi. Sannan shi lauya ne mai kare wanda ya aiki da shi, kuma lauya ne wanda zai karan wanda bai yi aiki da shi ba. Waɗannan su ne abinda ayoyin nan suka kumsa. Duk da ayoyin suna magana akan ahlul kitabi, mun ji wasu saƙonni da suke ɗauke. Irin misalin ayar da Allah ya yi magana akan umarnin da ya ba ahlul kitabi na bautar Allah shi kaɗai da kyautata ma iyaye da sauran jama'ar da suke cikin ayar. Wanda irin wannan umarni ya shahe mu, kuma duk abin da muka gina tsara gaskiya a ciki ya shahe mu, duk abin da muka gina ha'inci to ana hananmu ne da shi. To abin da nake so mu sani, jawaban da za mu yi nan mu raka tunawa da waɗancan ayoyi da muka karanta. Ku sani Allah ya turo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da duniya take cikin duhu, jama'a suna cikin bata, kowa yana bagambagam, babu gaskiya, babu ita ba a santa ba ta bace. Sai Allah ya ardata duniya, ya haska duniya da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yama duniya babbar baiwar da bai taba mata irin shi ba. Yama duniya rahamar da bai taba sabkan mata da irin wannan rahamar ba. Ya turo annabin da babu kabashi, da littahin da babu irin shi, da addinin da babu irin shi. Kaga waɗannan ababe guda uku da Allah ya yi, Allah bai taɓa yin irin su ba a duniya in ba ga wannan al'umma ba. Shi dai wannan annabin, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bai taɓa aiko annabi kamar shi ba. Duk annabawan da ake aikowa ba su kai gare shi ba. Haka littahin da ya zo da shi na Al-Qur'ani, ba a taɓa samo da wani littahi Allah ya samkar a cikin littafin da Allah ke samkarwa kamar Qur'ani ba. Dillin da tawon da Allah ke samkarwa ba su kai Qur'ani ba. Haka addinin musulunci wanda manzon Allah ya zo da shi, ba a taɓa samkar da addini daga Allah ba kamar addinin musulunci. Duk addinan da suka gabata to suna da wata mushakka, wani tsanani ko wasu wahalhalu, wanda Qur'ani musulunci da ya zo ya yi gyara a kan wannan wuraren wahalai, ya ba da sauƙi mai yawa. Bal ma in ka dubi dokokin da musulunci ya kafa, ‘yan kaɗan ne. Haram ɗin da Qur'ani ya ce kaza da kaza haram ne, za ka gan su ‘yan kaɗan ne, sai ka ƙidaye su ɗaya biyu da ‘yan yatsotsi, sai bar galibin ababen a saman halakka. To wannan ya nuna babu addinin da ya kai wannan addini. Me yasa Allah ya yi wannan baiwa? Saboda wannan shi ne lokaci na ƙarshe, ita ce al'umma ta ƙarshe, shi ne saƙo na ƙarshe daga Allah. Don haka duk rahamar da bata zo ba cikin nan to ai kun ba za ta zo ba. Don haka Allah ya tattara rahamar shi ne gaba ɗaya ya saka cikin wannan addini. Sai kuma ya gaya mana shi wannan annabi ɗin ga hu aikin da ya zo ya yi, mu ga abin da ake nihi da mu. Allah yana faɗa a farkon suratul Ibrahim, bayan ya buɗe da wasu harfa ya ce alif
lam ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minal zulumati ilan nur.
Allah yace bayan ya bude da harfa guda uku, da alifin da lamun da ra'un, Allahu a'lam. Allah yake cewa kitabun, ga irin wani littafi nan da babu inshi, ya kashi da nukira saboda girmama shi da karrama shi, dan ba a taba sabkar da irin shi ba. Wanda kuma shi littafin aka sabkar da shi ga manzon da ba a taba aiko manzo kamar shi ba. Litukhrijan nas min ad-dunyati ila an-nur. Dan kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ka fitar da mutane da suke cikin dufai ila an-nur, zuwa ga haske. Shine musulunci, shine hasken imani, shine hasken gaskiya. A baro ƙarya, a baro zamba, a baro yaudara, a baro munafici, a baro kafirci, a baro jahilci, a baro wauta da rishin hankali, a dawo zuwa ga gaskiya da amana da adalci da alkhairi da rayuwa ta albarka da rayuwa ta wayewa wannan shine aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan aka karanta alqur'ani kai baka waye ba kai baka bar jahilci ba kai baka bar duhu ba kamar qur'ani bai ma amfani ba kamar kai baka ba kama fahimta ba kenan kamar kai baka yi aiki da karantarwa ba shi kuma daman an saukar da ayoyin ne ka karanta su a karanta masu liyadabbaru ayatihi
kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadhakkara ulul albab
kitabun ga irin wani littafi nan mai albarka wanda banda Allah ba mai iya ilfahi albarkocin cikin shi Allah yake cewa mun saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku karanta shi mun muku alƙawarin tsare shi ba za a bata shi ba dan wannan ni'ima ce ba zai bace ba ba zai lalace ba mai san shigar da ƙarya bai isa ba mai san rage wata gaskiya dake ciki bai isa ba duk san da ka tashi kake neman gaskiya tana nan a ciki kuma tana nan a tsare a daidai ba ragi ba ƙari yadda take a zamanin manzon Allah haka take a yau 2019 Qur'anin da yake zamanin sayyidina Abubakar su sayyidina Umar shine a 2019 Qur'anin da aka karanta a Madina da Makka mutane suka yi imani su sayyidina Usman su Ali ibn Abi Talib suka yi imani suka canza duniya shine yau a illaila daidai wancan shine ba ragi ba ƙari Allah ce mun mushi wannan albarka ne mun bashi wannan tsaro ne li yadabbaru ayatihi dan alura da ayoyinsa abu daki daki ba sauri ake ba ba wai ana buƙatar ba aya nawa ka karanta a'a aya nawa ka fahimta kai aiki ita ce fahimta ke sa sahabbai in za su koyi alqur'ani su aya 10 ne ake dora musu idan suka karanta ta suka hardace ta suka tabbatar da kowace aya sun iya karanta ta a kira'ance kuma sai su nemi sanin ma'anarta idan suka san ma'anai kuma sai su yi aiki da abin da ke cikin Qur'ani duk inda aka ce kar ayi hesiki duk inda aka ce ayi sai sun yi kokari sun yi kana hesu wuce zuwa aya 10 ta gaba kenan inda za a karanta aya 2 ka fahimta ka yi aiki wannan alhamdulillah kayi abin da ya kamata amma in za a karanta alqur'anin duka a rife kowa ya tashi ya koma kan abin da ya saba qur'ani bai amfani ba ba ku fahimce shi ba ba mu fahimta ba ba mu yi aiki da shi ba shi yasa kake ga yan gargajiya ana karanta musu shekara da shekaru suna nan ba su canza ba qur'ani ya canza al'umma daga banna suka dawo masu gyara daga masu tsananin bakin ciki masu tsananin keta suka dawo mutane suka yi kowa tausayi qur'ani ya maida kafirai musulmi ya maida masu kisan kai suka yi kowa raya ɗan adam ya maida masu tsananin shirka suka zamanto sun yi kowa tauhidi kaga da sahabbai suka zamanto ruhamaa bainahum suka zamanto barazana ga duk wani kafircin duniya qur'ani ne ya musu haka to wannan qur'anin ne yake tare da ni ke tare da kai shine ake karanta mana shine fa'idar da ake zawo a azumi a karanta dalilin da yasa mun samu damar zama mu karanta ma junan mu alqur'ani mu yi irin wannan fahimtar li yadabbaru ayatihi wani ya tazakkara ulul albab dan masu hankali su wa'altu in an ce tazakiri wa'altuwa ka lura ka gane me ake so da kai ina aka sa gaba me alheri ka tinkare shi menene aka sanar da kai na sharri dan ka kauce mishi dan qur'ani yana sanar da kai sharri ba dan kai sharrin ba dan ka san shi ka kauce mishi yana kuma sanar da kai alkhairi dan ka tinkare alkhairin ka yi aiki da alherin ka samu alkhairin shi yasa yake baka labarin abin kirki da abin banza mutanen kirki da mutanen banza shine liyadabbaru atihi wani ya tazakkar ulul albab to in kai haka shine aka ciro ka minad zulumati ilan nuri zuwa ga hasken imani amma in ba haka ba to ai kana nan a cikin duhunka sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala a farkon suratul an'ami ya bude mana da irin wannan yace alhamdulillahi alladhi
alhamdulillahi alladhi khalaqas samawati wal arda ja'ala al-zulumati wan nur ثم الذين كفروا بربهم يعدلون
الله يبوده wannan sura da hamdala surori sun kai nawa guda bakwai ne ko biyar ne wanda Allah ya bude su da hamdala akwai fatiha akwai ita wannan an'am sannan akwai wannan suratul kahfi sannan akwai suratul saba'i akwai suratul fatir kaga guda biyar dinnan Allah ya bude su da alhamdulillah alhamdulillah to akwai wasu ayoyi surorin kuma a cikin tsakiyar su ko karshen su sai ya rufe su da alhamdulillah wasu kuma a cikin tsakiyar sai sa alhamdulillah wanda hamdala ta shahi kowane zamani da kowane lokaci haka ya bude surori su ma kamar guda biyar da subhanallahi ko subhanallah ire-iren wannan in ka dauko da tabarakal ladhi nazzalal furqan da tabarakal ladhi bi yadihil mulk gaggama za su baka aya ba sura bakwai da aka bude da godiya haka idan ka dauko daga subhanallahi ma fis samawati wa suratul hadidi da subhanallahi ma fis samawati suratul hashr da subhanallahi ma fis samawati suratul safi sai kuma yusabbihu lillahi wanda yake suratul juma'a sai kuma yusabbihu lillahi suratul tagabin idan ka hada su da subhanallazi asra bi abdihi wanda su kuma wannan ne suratul isra'i ne ka dawo ka hada da sabbihi suma rabbikal a'la su bakwai ne su kuma suke budewa tasbihi sai dai su sun bu wata ta bude da fi'ili madi wani mudari'i wani amri kaman wannan yusabbihu lillahi kaga umarni ne kaman nan gaba ana yi ne kaman ma wannan mudari'i ne amma sabbaha kaman an riga an yi ne subhana halin da ake ciki ne sabbihi umarni aka baka to kaga duk an bude da irin wannan Allah yake cewa dai alhamdulillahi alladhi khalaqas samawati wanda ya kage halitta samai ya kage halitta kasai abin da yasa malamai sun yi bayani me yasa aka kawo halitta samai da kasai anan suka ce dan a nuna ma dan adam ba kowa bane shi ka san dan adam shine karshen halitta a halitta Allah dan kariye kankan ba dan kawo ne zo ce muku shi abokin tarayya Allah ne in ya gaya muku ƙarya yake to ba shi ba din wannan da yake gaban ka annabi adam din ma da shi aka kafin ya haihu kowa shi ma karshen an yi komi aka yi shi to radda an riga an gama aka yi kace da gudun makka ai ga ba gudun makka to malamai suka ce dalilin da yasa Allah yake cewa khalaqa samawati wal ard sai yake cewa waja'alal zulumati wan nur Allah ya sanya tufai shine kafirci nau'i nau'i da jahilci da lalata iri daban-daban wan nur sai sa haske guda ɗaya na shari'ar musulunci wanda manzon Allah ya zo da shi wanda shi yake yaye wannan duk tufai din yayi maganin su shi ɗaya ne amma na iya maganin su gaba daya ashe anan ma wannan aya tana nuna mana idan da za mu yi aiki da Qur'ani to zan fito daga cikin dufan da muke ciki to bari mu dakata da mun san kun fahimci bayanin da ake wannan amfanin Qur'ani kanka ya waye to me aka wayar da kanmu a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta anan muna so mu gane abu guda biyu labari da ake ba mu na Yahudawa Allah ya sanar da mu makiyanmu da masu taimakawa makiyinmu daman makiyi na farko na asali shine Iblis babu makiyin da kai shi duk wani da zai zama makiyin ka sai dai ya goyi bayan Iblis ne shi yasa zama makiyin ka shi karan kanshi kuma da ya goyi bayan Iblis din wauta ce domin Iblis din makiyin ku ne tare da kai da shi duk da yana goya ma Iblis baya ba fa Iblis ya janye adawa tsakankanin sa da shi bane a shi ma yana nan a makiyiwawa me taimaka ma makiyi to sai Allah ya turo manzon Allah saboda Allah shine maso shi ya kamata mu so kuma sai ya turo mana wanda shi Allah ya fi so shine manzon Allah sai ya ce mana to ga abin bi ga abinki ga abin so ga abinki ga makiyi ga masoyi wanda ba sa haduwa a zuciya daya san su ba zai hadu ba tare yayin da kake tare da wannan to ka bar wancan yayin da kake bar wancan kuma kana tare da wannan amma baka isa ba
kace kana tare da wannan kana tare da wannan ba zai yi ba shi ya sanya sai ya zaman to shi manzon Allah mai kira ne zuwa ga abu Allah da izinin Allah a kuma samu rahamar Allah shi kuma shedan mai kira ne zuwa ga ahallaka kamar yadda Allah ya sanar da mu yace wannan ya ayyuhan nasu
ayyuhan نبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
wannan shaida ce kawo hujja ne akan cewa manzon Allah mai kira ne zuwa ya kira bayin Allah zuwa ga Allah dan su samu rahamar Allah Allah ce ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi mai daraja mai girma inna arsalnaka lalle mu mun aiko ka insha Allah yazo da wata nunul azma na girma makan shi shi dai ne ce mu shahidan mu ne muke da shaidu akan mun aiko ka da gaskiya wa mubashiran kai mai yin bishara ne kuma kai ne mai shaida akan al'ummar ka in sun yi daidai ko ba su yi ba wa nadira kai ne mai yin gargadi kai bishara da aljanna ga wanda ya bi ka ya ba abin da ka zo da shi tabbar dan aljanna ne shi ka tsoratar da wanda ya saba maka cewa zai halaka dan wuta ne shi wada'iyan ila Allah kai ne mai kira zuwa ga abu Allah abauta ma Allah wasirajan kai fitila ne mai haskaka ma wanda yake cikin duhu wasirajan munira kai ne hasken da yake bayyana duniya ya bayyana ƙarya a santa ya bayyana gaskiya a bita to shi ma shedan mai kira ne amma shi zuwa ga halaka kamar da mai manzo Allah yake mai kira zuwa ga rahama shi kuma kira yake zuwa ga azaba Allah yana faɗa a suratul fadil ya ayyuhan nasu uzkuru ni'mati ni'matay lati ni'matallahi alaykum
ya ayyuhan khaliqin nasu uzkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayru allahi yarzuqukum يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون
سيكو بيكتا إن الشيطان لكم
وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله عاقبة الأمور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير
كاغا أنا الله يا سندمو إنما يدعو حزبه دهور كوزي دي الله يقول لغابات كان كان مدشينا وند إذني أكباما أكتي ميوان ننغابي Allah yake ce mana inna shaytana lakum aduwwun tabbas in ba ku sani ba yau ga ilimi ga sanarwa daga Allah wanda yayi ku yayi iblis din ya san abinda yake gaba da baya yace tabbas iblis shaytan gare ku ƴaƴan annabi Adam da baban ku da ku kanku zuriyar tashi gare ku makiyin ku ne baya kamnan ku Allah sai yace fattakhizuhu aduwa na muku izini na ba ku umarni ba ma kawai idiri kadai ba in kun yi daidai in ku ba bata ba matsala a umarni ne dole wajibi ne fattakhizuhu aduwa kuma sai kun rike shi maki ba a yarda ba Allah bai yahe ba bai amince ba ka rike shedan ba a maki ba sai ce innama yad'u hirbahu liyakunu min ashabis sayyid duk wanda ka gani shedan yana yaudar da shi yana lallashin shi yana kiransa yana zayyana mishi banna dama ba zai bayyana maka abin amfani ba sai dai ya duba abin mai muni sai ya kawata mashi abin mai sharri sai ya gina ta akan shi dan ya zamanto tun duniya ka hadu da hadarin rayuwar duniya bare ta lahira sai yake cewa yana kiran mabiyansa ne dan su zama ƴan wuta a can ana kiran ku zuwa ga rahmar Allah shinan yana kiran ku zuwa ga ƴan wuta ku zama ƴan wuta da Allah wannan ya kai maki ko bai kai ba kuma duk yadda ka mishi da'a ho ba zai fasa wannan manufa ta shi ba har sai ya ganka a wuta kuma in ya ganka a wutan ma sai ya gaya ma bakan magana ya dankara ma bakan magana ba wai haka kawai bai kyale ka a wutan ba a ce a wutar kai kaje yaje ku ci gaba da zama a wutar lafiya da a'a a wutan ma ba an zauna lafiya ba wa qala shaytanu
lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم
kaga anan ubangiji yana ba mu labarin irin jawabin da shaytan zai ma wanda suka bi shi a wuta da irin bakaken maganganu da zai gaya musu wato anan dai abinda nake so mu sani lalle ubangiji ya gina gaba tsakankanin mu da iblis da kuma masu goya mushi baya ya kuma gina kauna ya wajabta kauna da soyayya tsakanin mu da manzon Allah da kuma waɗanda suka bi manzon Allah magoya bayan shi ba zai yi ba kace kana kin iblis amma kana kaunan magoya bayan shi ƙarya ce shi kake kauna idan kace ka yarda iblis makiyinka ne amma a awana din shi wanda suke taimaka mushi wajen yada manuwar shi su kuma kana kamnar su da Allah wannan kiyayya ta ku da gaske ne ba da gaske bane to daga cikin manya manyan masu a'awani na iblis akwai ahlul kitabi din ce yahudi da nasara wadanda a yau ake so a share kiyayya su daga cikin zukatan musulmi a nuna ba musulmi ma wadannan mutanen kirki ne masu amfani masu taimakawa abukan zama abinda ma suke yi gaskiya ne duk a rusa maka wancan umarni wancan ilimi da Allah ya baka wancan haske da Allah ya shigo da kai cikin shi a sake jayo ka a shigar da kai cikin wani duhu da zaka bar wancan hasken to shi ya sanya mu ko muka maimaita ayoyi duk da wannan tafsiri na mata ne ai kaga kamata mu shiga wasu matsaloli na hukuncen mata to idan akwai rayuwar wani lokacin in muka zo waɗannan hukunce-hukunce su za mu taba amma a yanzu ai ana so a samar da aqida ga mazanmu da matanmu mutane su san manufarsu zamanin da muke ciki wannan karni na 21 a yanzu duniya musamman majalisar ɗinkin duniya tana da wani tsari na gina wani addini wanda ake kiran shi moderne kaman addinin zamani wanda Amerika ce da ita da majalisar ɗinkin duniya suka kalle shi suka tsara shi wato aka dauko daga Yahudanci aka dauko daga Kiristanci aka dauko daga Karamida daga Majusanci daga Bori daga duk wani aikin banzan da ka sani aka tattaro nau'i'ikan kafircin da ke cikin shi sai aka gayyato wani abu daga cikin musulmi aka ce su ma su zo su bi wannan addini shine addinin wayayyu addinin zamani addinin da ake tafatare wanda shi wannan addinin Amerika ce da ita da ƴan kandaginta take so ta mai da duniya ta zama bayinta ya zamanto halal daga Amerika ne haram daga Amerika ne ko daga matsayin duniya ne shi ya sanya Kirista ma ana so yayi watsi da wata magana ta Annabi Isa hatta da ƙaryar da malaman suka musu ba ita ake so su ba ana so yanzu su dawo kawai su bi majalisar ɗinkin duniya United Nations haka Yahudawa haka babu wani addini da akai ko gargajiya ce ba ita ake so abu ba ana so a rusa kowane gargajiya komi a bai da al'umma ta zamanto gaba daya ta ma waɗannan yammacin duniya da'a to kuma a share duk wani wanda ba mai musu da'a ba wanda wannan tsare in ya tabbata to shine kiyama za ta tashi a kai idan ka ji an ce shurarul khalqi inda lahi to wannan tsare ne duk ranar da kaga waɗannan mutanen sun yi nasara domin nasarar su shine ta share duk wani addini ko bori ne sai na tsarin wannan a irin su ne manzon Allah yake cewa za a cimma wani zamanin da har a kai ga babu wani wanda yake da imani hatta la yakunu ala wajhil ardi man qala Allah Allah ko wanda zai fada ambatan Allah ma ba a yi raka bane ba Allah kanshi ba a san ka san shi ma babu shi so ake a kore shi babu shi to irin waɗannan su ne kiyama za ta shi akan su to mu a matsayin mu na musulmi sai mu yi zaune mai shahadin ƙarya yana yi yana yada da'awar ƙarya da fasikanci da dukiyar shi da lokacin shi da jinin shi alhali in ya gama gaba ɗaya asara za yi wuta za ya mu da muke rike da gaskiya da Qur'ani da abinda Allah alƙawarin taimaka ma masu rike rike za mu yi ƙasa a gwiwa ba za mu yi ba to wannan shine dalilin da ya sanya muka karanta waɗannan ayoyi a wannan zama na tafsirin mata saboda sako an fahimta in yaje kunnan mata kaman ka tura shi ne zuwa ga duniya gaba daya duk wani mai son ya isar da wata sakon shi ko bukatun shi idan ya tattara iya mata ya gaya musu wannan sakon suka fahimta suka dauka to ya isar da sakon zuwa ga duniya saboda su suke tare da yara kanana maza da mata sannan kuma su suke tare da mazan ma wanda yake idan suka karkata to duniya za ta karkata lalle labari ko kuma dalilai da dama sun nuna karkatattun mata suna karkatar da duniya kamar hadisin da manzo Allah ke cewa sunfani min ahlin nar lam arahuma matan nan da yake cewa wani sa'un kasiyatun ariyatun mumiyat da yake ma ilatu kaga karkatattu ne masu karkatarwa ashe suna iya batarwa to wanda in ya bace zai batar to in ya shiri zai shiriya shi ya sanya yadda ake buƙatar wato yadda yahuda suke buƙatar matan da za su yi musu dakon musiba dakon sharri dakon jahilci dakon kafirci su kawo su raba ma al'umma haka kuma mun muke buƙatar mata musulmi da za su yi dakon alkhairi dakon albarka dakon gaskiya dakon ilimi dakon sunna su je su yada da al'umma na san adadin matan da suke cikin masallacin nan in suka dauki sako suka kai shi inda ya kamata kowace ta yada ma kawarta biyu ƴaƴanta biyu maza da mata to wallahi na san sakon zai yi nisa kuma shedan zai yi kunya haka dai yanwa kenan inda za ku fahimci sakon nan ku yada shi zuwa ga ƴan uwa to na tabbata muna da nasara in Allah ya yarda a nan ille da local government da ma jihar Sokoto sosai an samu ci gaban addini sai an samu karuwar albarka idan da za a je daga nan zuwa faɗi a yi aiki da waɗannan ayoyin mu riƙi makiyinmu a makiyinmu mu riƙi masoyinmu a masoyinmu to in muka je zuwa faɗi za a ga an samu canji na alkhairi canji na albarka ƴan uwana kun yi alƙawarin isar da saƙon nan da Allah ko ba ku fahimta ba saƙon da aka ji na Allah cewa mu ƙi Iblis mu so manzon Allah mu yi biyayya ga manzon Allah mu kauce ma tafarkin Yahudawa saƙo ne na Allah wanda za mu ɗauka mu kai ga al'umma mun yi alƙawarin haka mu ɗauki wannan saƙon na alkhairi mu kai zuwa ga ƴan uwanmu don kowa ya samu alkhairi mun saurari haka mun yi alƙawarin za mu yaɗa haka to idan mun yi alƙawarin za mu yaɗa haka Allah kuma ya alƙawarin zai taimake mu don Allah ya tabbatar da cewa zai taimaki wanda suka taimaki addinin shi kuma wannan shine addinin na Allah a bisa wannan nake ƙara bayyana mana Ubangiji ya sanar da mu dole ne ya zamanto a matsayinmu na musulmi muna da alwala wal bara kamar yadda su kansu kafirai ba suna da irin wannan kafiri bai taɓa yarda ya goyi bayan wani abin da ya saba ma kafircinsa ba haka ake so mumini ma ya tsaya ya goyi bayan abin da ya tabbatar da ƙarfafa imaninsa kamar yadda Allah ya sanar da mu yake cewa walladina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd
walladina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'alun takun fitnatun
Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wanda dina kafaru kafirai ba'aduhum awliya'u ba'din, sashen su yana kamnar sashi, sashen kafiri dan uwan shi kafiri yake so. Sai Allah ya ce ma mu'minai illa tafa'alu, in ba ku aikata ba irin wannan kaunayya junan ku kuma musulmi, kamar yadda kafiri ya so yan uwan shi kafiri, kuma kuka so yan uwan ku mu'minai, in ba haka kai ba ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, lalle sai an samu wani babban bala'i da wata banna mai girma ta faru a duniya. Kaga ko ashe rishin daukan maki a maki shi ya rusa kasashen mu, talaucin da muke ciki na zazzafar rayuwa, na rishin abin more rayuwa, da rishin ayyukan yi, da kashe-kashe, da fadace-fadace, da karancin abincin da ke gina jiki, da karancin hanyoyin mota, da karancin wutan lantarki, da karancin asibitoci na kula da jinyar bayan Allah, da karancin magunguna da za a bawa bayan Allah, da karancin malaman jinya da kayan aiki, da karancin makarantun boko, da karancin daukan ƴaƴan ku don yin ilimi mai zurfi, duk wannan musiba tana da alaka ne da goya ma makiyan mu baya, mun juya ma addinin mu baya. Wannan abin shine ya sha baha muka samu kanmu a cikin musibar da muke ciki, ba kuma magani sai mun fito daga waccan soyayya ga makiyan mu, mun dawo soyayya ga Allah da manzon shi. Shi ya sanya Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nuna mana kaunan mu inda zamu yi, sai ya ce inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu,
inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un.
To Allah yake sanar da mu anan inna ma waliyukum Allah, wanda kawai aka muku izini ku kaunace shi, ku shubanci da marihi, alwulaya shine kauna da neman kusanci da mutun da taimaka mishi. To wanda za ku nemi kusanci da shi ku so shi fiye da kowa shine Allahu wa rasuluhu, Allah da manzon shi. Haka ma manzon Allah yake cewa salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ababe uku duk wanda ya samu kansa ya samu yana da su, to zai samu zakin imanin shi. Sai ce an ya kula Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma suwahuma, idan mutun ya zamanto Allah da annabi Muhammad su ne suka hi kaunatuwa, ka hi kaunarsu ga duk wani wanda ba su ba, duk wanda ya saba mushi ko mun daraja shi a wurin ka, ko mun kusanci shi, ko mun kima shi, in ya saba ma Allah da manzon shi zaka ki shi. To wanda yake haka shine mai imani na kirki shi kuma zai ji zakin imanin shi. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, haka in za ka so mutum kar ka so shi sai dan yana san Allah da manzon shi. Haka na uku, wa an yakrahu an yaquda fil kufri kama yakrahu an yulqa fil nari, mutum ya rika kyamar ya koma ma kafirci. Kafirci shine bin iblis, bin yahud da aqidin su, kamar yadda kake kyamar a daure ka da igiya a halbe ka da bindiga, ko a dauke ka a nasa a cikin wuta. Idan haka baya ma dadi, to ana so ka ki kafirci fiye da kake kin halbi da bindiga. Wannan shine cikakken imani ɗan uwa. Kenan anan za mu gane wanda za mu so da wanda za mu ki. Ba yadda za a yi mu ki masoyinmu kuma mu ga alheri, ba yadda za a yi mu so makiyinmu kuma rayuwarmu ta yi kyau. Kuma a yanzu tsakaninku da Allah zan tambaye ku, Najeriya yanzu daɗi ɗan Najeriya suke ji ko wahala suke ji? Tambaya nake. Da masu shin wahala a Najeriya da masu jin daɗi wanne yawa? Masu shan wahala sun yi yawa? Ita Najeriya nan abinda za a ji daɗin ne Allah bai mata ba ko ya aka yi? Allah ya mata? Ya wadata ta da arziki? Ya wadata ta da ƙasar noma? Ya wadata ta da ruwan sama? Ya wadata ta da hasken rana? Ya wadata ta da man fetur? Ya wadata ta da duk ababen da ake shuka ƙasa tana da albarka? To yaya aka yi ga ƙasa ga albarka ga al'umma kuma ana cikin wahala? Kauce ma hanyar Ubangiji mai son ta kari, ka bari sai ka kama hanyar shaytan makiyinka sai ya dora ka bisa wannan turba domin turbar talaucin da ake ciki na duniya ai wasu ne suka dora mutane kan shi to waɗannan dinnan shaytanu ne tsarin nan shine tsari shaytanci shine Allah yake sanar da mu muke shi tsarin da yake ka albarka da alkhairi shine tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi shine ake kiran mu mahaushi dan mu rayu duniya da kyakkyawar rayuwa mu she lahira kuma salim alim mu shiga aljanna amma in mun bi tsarin yahudanci za mu rayu a duniya cikin kunci da rigingimu da wahalhalu da kisan kai da zubar da jina ne da yawan fyaɗe da yawan kwace da yawan kisa da yawan abubuwa da kone-kone da gaba da kiyayya kama rasa abinda ke maka daɗi a rayuwar duniya ba abinda za ka yi taɓa a ce akwai albarka a cikin shi to wannan ana bin yahudanci kenan amma idan muka zo muka bi qur'ani muka bi hadisi za mu rayu cikin kwanciyar hankali da nutsuwa da albarka ita duniyar za mu zauna cikin tarafiya lau haka Allah ya alƙawari za a samu kyakkyawar rayuwa zai raya mu a duniya hayatan tayyiba man amila
صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
يا إسان أما كاكا الله تعالى من أمير صالحاً واند يأيك تأيكي نقري نشريئة يبي الله يبو من زيشي ya rike qur'ani da sunnar manzon Allah namiji ko mace da sharadin mai imani da shi ya imani da Allah iman da manzon Allah Allah ce falanuhu yallahu hayatan tayyiba wallahi tabbas sababin wannan imanin nasa sababin aikin sa na kware sai na raya shi a duniya rayuwa mafi daɗi kaga hayatan tayyiba gaba ɗaya rayuwar shi za ta yi daɗi ba wahala a cikin ta amma Allah ya alƙawarin wanda ya kauce ma alƙur'ani shi kuma zai rayu a duniya rayuwar kunci man arda an zikri fa inna lahu
wa man arda an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma
wannan aya tana nuna safan da take dauke wanda ya rayu a rayuwar shi ta duniya ya kauce ma bin qur'ani da bin hadisi ya kauce ma tsarin Allah ya kama tsarin shaytan da yahudawa da kristoci to Allah yake cewa zai rayu rayuwa ta kunci ma'ishatan dankan rayuwa ta tsanani ta wahala ta wulakanci ai ba rayuwar wahala a ce a duniya hankalinka ko da yaushe a tashe shi akwai wahala ta kai wannan yanzu idan kai ka hi kowa kudi a illaida to kuma ka hi kowa tashin hankali na tunanin tsaro na tunanin me zai faru na tunanin wutar lantarki ta gyaru ko ba ta gyaru ba daga nan in ka dauki mota zuwa Sokoto da wa za ku gamu an tare ka ka kai lafiya ba ka kai lahiya ba yaya za a yi kaga duk wannan ai tashin hankali ne kana da kudin baka huta ba kuma baka da kudin baka huta ba Allah ya sa ma rayuwar rishin albarka duk abin da kaci madadin ya kara ma lafiya sai ya haifar da rishin lafiya ke za ka ga a wannan zamanin wani ya diabetes wani ya da hypertension wani yana da ulcer wani yana da kaza wani yana da kaza wancan yana da kaza duk wanda in ka tar da mutum 100 ka auna su da ke za ka samu 15 ba su da matsala kuma matsalan ma mai muni za ka ji matsalai in aka in mutum mai kuɗi ne yana da abin da ya kai miliyan 10 zuwa 50 abin da ya sama sai ka ji ana ce mishi kar ya ci kwai kar ya ci nama kar ya sha madara kar ya sha siga duk abin da za a ci a ji daɗi wanda su ne kuɗin za su ma amfani sai a ce kai ka daina cin yayin da ka zama talaka ne kai kuma in an auna ka sai a ce to kana da ƙarancin vitamin A kana da ƙarancin vitamin B kana da ƙarancin vitamin C ka nemi kwai ka nemi hanta ka nemi kihi kai da garin rogo ya maka wahala ana maka lissafin kwai da hanta mai akwai an ce kai ya ci zai mutu mara akwai kuma an ce in bai ci ba zai mutu kaga an shiga kuncin rayuwa wannan shine ma'ishatan gankan rayuwa ta kunci me yake ka ta kauce ma shari'a yan kuwa waɗannan ayoyin da muka karanta a wannan tsawon zamanin to wannan bayanin da muka yi ina so in fito mana da abin da suka karantar da mu ne. Fata na da ku, sakona da ku, da ni da ku duk mu tafi. Yanzu mu yi kokarin rike Qur'ani da hadisi. Duk abin da za a yi mu so Allah da manzon shi da mu'minai. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana ƙurul Islam ko ausaka ƙurul Islam mafi ƙarfi igiyar musulunci. Ko mafi ƙarfi igiyar imani. Al-hubbu billahi wal-bughdu fillah. So dan Allah, ki dan Allah. Shine mafi ƙarfin igiya a cikin igiyar imani. A wani hadisi yake cewa wanda man a'ata man ahabba fillah wa abghada fillah man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ata lillah wa mana'a lillah faqad istakmala iman. Wanda ya so dan Allah, yayi kiyayya dan Allah, ya bayar ga wanda Allah ya ce a ba, ya hana wanda Allah ya ce a hana. Ashe ana rowa, akwai umarni da rowa, wa ake ba? Wanda Allah ya ce a mushi rowa, dan in an mushi alheri zai yi sharri, to ba za a mushi alheri ba. To irin wannan in kai, to kana ka samu kammala imani. Fatan mu kuma mu da ku gaba ɗaya mu zamanto masu kammalan imani. Addu'a ta gare ku da ni kaina, Allah yi ma rayuwar mu albarka. Allah zamanar da mu lafiya. Allah zamanar da kasashen mu lafiya. Allah karfafa addinin musulunci a wannan kasashe namu. Allah ta rusa kafirci da masu goyon bayan shi a wannan kasashe namu. Tashe-tashen hankula da muke yi a wurare nesa da kusa, Allah ka kai ɗauki kai maganin adin. Allah ka tsare gina nan bayanka. Ya Allah ka shigar da kwanciyar hankali a wuraren da hankali ke tashi. Idan wuraren da suke cikin kwanciyar hankali da nutsuwa, Allah muna tawassuli da sunayenka da siffofinka. Allah ka tabbatar da kwanciyar hankali da nutsuwa da albarka a wannan wuraren. Wannan gari na Illela mun zauna da ku tsawon waɗannan kwanuka. Mun ji daɗin rayuwa da ku alhamdulillah. Kamar muna gida cikin ƴan uwanmu da danginmu. Ba mu samu bambanci ba tsakankanin baro garinmu da yadda muka zo nan. Abinda nake yi a gida da rayuwarmu ta gida da walwalanmu da fara'anmu da samun amunan arziki shi muka samu ana. Da haka muna yi muku addu'a, Allah haɗa mu a aljanna. Wannan ayyuka da kuka yi na ku zo ku saurara, ku taimaka, ku yi a yi alaƙa arziki da ku. Ba dan kowa kuka yi ta ba, dan Allah kuka yi ta. Ban mai biye ku sai Allah. Fatanmu Allah ya biya ku da aljanna. Kafin zuwa aljanna, abinda yake a rayuwarku, Allah buɗa muku arzika da albarka mai yawa. ‘Ya’yanku Allah musu albarka, mazajenku Allah musu albarka, waɗanda kuma ba su da ‘ya’yan in Allah zai ba su ya ba su masu albarka. Waɗanda kuma suke da su suke cikin wani hali ko wata matsala, Allah muna tawassali da sunanka da siffofinka, Allah ka shirye su. Waɗanda suke cikin rayuwa mai kunci, Allah ka kawo musu wadata. Waɗanda suke cikin wadata, Allah ka yi musu albarka. Ina godiya ga ‘yan kwamatin da suka shirya wannan tafsiri. Allah yi musu albarka ya haɗa mu da su a gidan aljanna. Kuma ina ƙara jaddada godiyata ga uwar ƙungiya ta ƙasa gaba ɗaya. Ƙungiyar jama'atu zarfil bid'a wa iqamatus sunna, wanda ta turo mu zuwa wannan gari. Muna mika godiya kuma muna fatan Allah saka musu da alkhairi. Kuma muna fatan duk abin da muka gabatar a wannan wuri na alkhairi, Allah ya sanya su cikin ladan ya ba su kamar shi, don su ne siga, su ne sadadiyya. Kuma muna godiya ga uwar ƙungiya ta jiha Sokoto. Ita ma Allah ka yi musu albarka ka saka musu da alkhairi. Kafatan muna godiya ga uwar ƙungiya ta Illela local government. Sun yi bakin ƙoƙarinsu, duk abin da ake yi sun yi mana. Duk abin da ya kamata a zauna da baƙo a mutunta shi sun mutunta mu. Duk abin da ya kamata a zauna da ɗan uwa su yi mana sun mana. Mu ne muka san saƙon da in muka je can za mu isar ga uwar ƙungiya. Mun ga karramawa da kuma nuna kishin addini wurin mutanen Illela. Mun ga kun baro ayyukanku da sana'o'inku. Mun san kuna da sana'o'i da ayyuka. Amma kuka koma kuna kai kawo da hidima da mu da zuwa wajejenmu da sauraronmu. Ayyukanku ne kuka bari da kuma sana'o'inku da iyalanku. To wannan abu ba dan kowa kuka yi ba, dan Allah kuka yi. Kuma kun taimaka ma addininku ne. Fatanmu Allah ya kalli wannan aiki ya sa albarka a cikin shi.
Allah ya yi ma ɗan agajinmu da suke bada gudunmawa albarka. Haka masu yin recording wanda suke yada wannan abin, Allah ka saka musu da alkhairi. Gidajen rediyo da suke yada wa'azin da sauran da'awai, muna roƙonka Allah da wanda biya da wanda ba da shawara a biya, duk Allah sa albarka. A nan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah ka albarkace mu, ka hada mu da ku a gidan aljanna, idan kuma da sauran rayuwa Allah ya hada mu a wasu sauran lokuta na gaba cikin tsari na alkhairi da kuma addinin musulunci. Allah karka katta da zuwa ka fatar da mu bayan ka shirye mu. A nan nake cewa subhanakallahu bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.